Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da sawakin ranar Alhamis 6 ga watan Afrilu. Ibrahim Ka Almasihi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Gwamnatin shugaba Donald Trump ta jingina barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna tsallaka bakin iyakar Amurka da Mexico. Jami'an gwamnatin Donald Trump sun bayyana takaicinsu game da harin da aka kai na makami mai guba a Siriya. Rahotanni na cewa motocin bus shaƙe da 'yan gudun hijira daga ƙasar Sudan ta Kudu suna kaiwa sansanin 'yan gudun hijirar da ke Uganda.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta zayyana wani jadawalin ciyar da ƙasar gaba.
Mu a 'yan ƙasa mu yi ƙoƙari cewa masana'antunmu suna fito da abubuwan da muke bukata a gida ba sai an shigo da su ga waje ba, harkar abinci, sutura, abubuwa na rayuwa na yau da gobe.
Za kuma a ji cewa hukumar EFCC ta kama tsohon gwamnan jihar Niger.
Rana ne da aka kama manya-manyan yanguya a Najeriya.
Za kuma a ji cewa Najeriya ta ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗin shekara ta 2016 har zuwa watan Mayun bana, inda za a gina hanyoyi wajen 36 kamar kowace ranar Alhamis. Garis Alheli Abdu na tafi da domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta jingina barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna kokarin tsallaka bakin iyakar Amurka da Mexico domin shigowa cikin Amurka. Jiya ne ministan harkokin cikin gida John Kelly ya shaidawa majalisar dattijai cewa uwa da 'ya'yanta ba za a raba su ba sai dai idan ya zame ba zaɓin yin hakan. Ya ce misali idan aka samu 'ya'yan da ba su da lafiya ko kuma suna aka same su da laifin zamowa mashaya, musamman shan kwaya ba bisa ka'ida ba, to wannan hukuncin zai hau kansu. Amma dai ma'aikatan tsaron na cikin gida ta ce za a raba iyalan da suka samu shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba idan daga kasashen yankin nahiyar tsakiyar Amurka suke. Kelly ya shaidawa sanatocin cewa sake wannan manufar gwamnatin ya biyo bayan raguwar adadin kame bakin haure ne a cikin shekaru 17 da suka gabata. Ya ce a cikin watan da ya gabata an samu ƙasa da 17,000 sabanin abin da ake samu a da. Ya ce ba shakka mun ga raguwar bullowar bakin haure daga yankin ƙasashen Amurka ta tsakiya zuwa cikin Amurka. Kelly ya ce hakan ya faru ne ko saboda kalaman shugaba Donald Trump, ciki ko har da batun kame bakin haure masu shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba.
Jami'an gwamnatin Donald Trump sun bayyana takaicinsu game da harin da aka kai da makamin guba a Siriya. Kana suna ba da kashedin yiwuwar ɗaukar matakin ramuwa kan gwamnatin shugaban Siriya Bashar al-Assad, ko dai Amurka ita kaɗai ko kuma a yi mata taron dangi. A taron manema labarai na haɗin gwiwa da shi da Sarki Abdullah na Jordan, wanda yanzu haka ke aikin ziyara a Amurka, shugaba Trump ya faɗa jiya Larabar cewa ba za a labunta da wannan harin ba, kuma bai ɗebe tsammanin mayar da martani ba. Ya ce kai wa fararen hula da makamin wato hari da makamin guba wannan ya saba madoka da ka'ida da gaske. A ranar talatar wannan satin dai ne aka kai wa wasu bayan Allah farar hula hari da makamin guba wanda ya ritsa da mata da yara kai har da jarirai. Shugaba Trump ya ce wannan mummunar ɗabi'ar ta shugaba Assad ba za a lamunta da ita ba samsam. Duk da yake shugaba Trump ya amsa cewa yanzu shine shugaban Amurka, amma ya ce rikicin na ƙasar Siriya ba laifin kowa bane illa wanda ya gada wato tsohon shugaba Barack Obama, wanda ya barazanar ɗaukar matakin soja kan harin makamin guba da aka kai a shekarar 2013, amma kuma ya kasa ɗaukar matakin yayin da aka kuma kaiwa. Ya ce ina tsammanin gwamnatin shugaba Obama tana da duk damar kawo ƙarshen wannan rikici na ƙasar Siriya, amma ta kasa amfani da damar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Rahotanni na cewa motocin bus-bus shake da yan gudun hijiran kasar Sudan ta kudu daga bakin iyakar arewacin Uganda na zuwa sansanin yan gudun hijiran da ke cikin kasar Uganda, wanda yake nan ne sabon matataransu saboda rashin sanin abin da ka iya biyo baya. Yanzu dai waɗannan sansanin shi ne sansanin yan gudun hijira mafi girma a Afirka, wanda sai ƙara girma yake yi kulliyomin. Daya daga cikin bakin iyakoki da kuma ake tsallakowa zuwa wannan sansanin shi ne na Busia, wanda da kafa ma ana iya takowa daga Sudan ta kudu ɗin zuwa shigowa Uganda. Sai dai kuma sojojin ƴan tawaye sun sa ido ga ɓangaren masu shigowa cikin ƙasar ta Uganda, yayin da jami'an tsaron ƙasar Uganda su ma suna ɗaya gefen suna tantance masu shigowa ƙasar tasu, kuma suna binciken ganin cewa ba su shigo da makami ba ne. Haka kuma kasuwa ta buɗe wa masu babur domin suna ɗaukar mutane suna tsallakawa da su ana biyansu. Amma kuma galibin ƴan gudun hijiran suna shiga cikin wannan sansanin ne hurjanjan domin ko suna fama da yunwa, kishin ruwa da gajiya. Daya daga cikin waɗannan ƴan gudun hijiran wani ɗan shekaru 30 mai suna Abdu Tadeo, wanda kafin ya samu kansa cikin wannan yanayin malamin lissafi ne a makaranta a ƙasar tasu, ya shaidawa murya Amurka dalilinsa na barin ƙasarsu Sudan ta kudu. Ya ce ya bar garin Yei ne inda suke domin kullum ana cikin harbe-harbe da kashe jama'a, kana ana mata fyaɗe. Ya ce idan an miki fyaɗe, wata sa ma a kwace kayan da ke jikinki a barki a funtuwa, idan kuma baki sa ma a kashe ki ko bayan fyaɗen. Ya ce waɗannan su ne dalilin da ya sa su barin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan kashi 86 na sabbin 'yan gudun hijiran mata ne da yara.
Wani jami'in 'yan sanda a ƙasar Somalia ya ce an ji ƙarar fashewar wani abu da daren jiya Laraba. Captain Aden Hassan ya ce fashewar ta auku ne a gaban shagon sayar da abinci wanda ke kusa da gidan tsohon jakadan Turkiya da ke yankin Hodan. Hassan ya ce an ji wannan ƙarar a kusan duk faɗin birnin, sai dai kawo yanzu ba su san irin ɓarnar da wannan fashewar ta haifar ba. Shi ma Abdul Fatah Halani, wanda shi ne mai magana da yawun gundumar abin da ya faru, ya jaddada wannan batu. Ya ce an shaida masa cewa mutum ɗaya ne ya samu rauni. Halan ya ce jami'an tsaron da suka ba mu wannan bayanin sun tabbatar mana cewa mutum guda ne kawai abin ya shafa, kuma mun yi imanin cewa ba kowa ne ya aikata wannan ba illa ƴan Al-Shabab. Kawo yanzu dai ba cikakken bayani kan wannan al'amarin, domin ko ababen hawa da zirga-zirgar mutane ya taƙaita a birnin har zuwa ƙarfe 8 na dare. Wannan fashewar ta biyo bayan wanda koko wadda ta faru ne da rana, kuma ta yi dalilin mutuwar mutane 7, kana mutane 15 kuma suka samu raunuka. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da wani jadawalin ciyar da ƙasar gaba. Umar Faruk Musa, gare ka.
Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da jadawali ko taswirar farfaɗuwa da tattalin arzikin Najeriya da kuma bunƙasa ƙasar na tsari wanda zai kai shekara 4, wanda ke ganin cewa wannan taswira ko kuma tsarin da za a fito da shi zai taimaka matuƙa gaya wurin cika alƙawarin da gwamnatin APC ta yi na kawo ci gaba da samun nasara da farfaɗuwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da talauci da ya haddabi 'yan Najeriya. Kamar yadda Malam Garba Shehu, babban jami'in hulɗar jama'a a fadar gwamnatin, yake ƙara mun haske a filin da na yi da shi bayan da aka kammala wannan ƙasaitaccen taro.
Shi wannan sabon tsari da aka fito da shi, babban manufa shi ne ya za a gina tattalin arziki na Najeriya, arziki ya buwaye a ƙasa, irin kariyar arziki da ta samu a 'yan watannin baya ɗin nan ba za a sake fadawa a irinta, kuma wani matakai za a ɗauka domin a fita daga cikin shi kansa mawuyacin halin tattalin arziki da aka shiga. Matakai da yawa an zayyana su, waɗanda suka haɗa yadda za a rungumi aikin gona da yadda za a kafa masana'antu musamman ƙananan masana'antu. Mu a 'yan ƙasa mu yi ƙoƙari cewa masana'antunmu suna fito da abubuwan da muke bukata a gida ba sai a shigo da su ga waje ba, harkar abinci, sutura, abubuwa na rayuwa na yau da gobe.
To amma in ka dubi sha'anin noma shine ake ta cewa tushen arziki, kuma ƙasar nan da shi shugaba Buhari ma ya bayyana muhimmancin noman wurin farfaɗa da tattalin arziki. Amma kamar har yanzu amma dora harsashi ko ginshiƙin samun nasarar shi ba ta fuskar tallafa manoma na kayan noma.
Yanzu haka da nake magana, taki da aka samar da shi a nan gida waya kai kusan tan 250,000 a yanzu.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnati a tattuna da ne da shi a Abuja, bayan shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon tsarin da Najeriya za ta bi domin farfaɗuwa da tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummarta. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Haka yake kuma a gaida Umar. Har yanzu muna Abuja, inda hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC ta shiga aikin kame na wasu manya har zuwa cikin dare, lokacin da ta ida kama tsohon gwamnan jihar Niger Alhaji Mu'azu Babangida Aliyu. Ga wakilin Misali Shehu Ashaka da rahoton ta waya.
To Haji Ibrahim, ɗazini ne da daren nan wata majiya daga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta tuntuɓe ni, inda suka tabbatar min da cewa hukumar ta kama tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Mu'azu Babangida Aliyu.
Kan wani dalili kenan?
Ito, zargin sun ce cewa suna zarginsa ne akan wata naira biliyan 2 wata aka ba wa jihar daga Ecological Fund, amma kuɗin ya yi sama ko ƙasa ba labari. To shi yasa suka ce sun gayyace shi ya zo, to shi ne suka je suka kama shi. Kuma yanzu haka da nake maka magana, yana hannun hukumar EFCC, zai wayi gari a cikin hukumar ta EFCC Abuja.
To ko kana da masaniya game da abin da isa aka kama shi a ƙurarren lokaci a maimakon a kama shi da rana?
To majiyar da ta tabbatar min da cewa sun yi ƙoƙarin ya zo ya kare kanshi bai zo ba, to sai suka yi masa ƙofar rabo, abin da yasa kenan aka kama shi a wannan ƙurarren lokaci.
To shin shi daman gwamnan na Niger yana ɗaya daga cikin waɗanda hukumar ta EFCC ke zargi da almundahana ne, koko dai kwatsam aka samu wannan labarin?
Gaskiya ba mu taɓa jin cewa ko hukumar tana neman sa akan wani zargi ba, amma sun masu tsaro za su iya tunawa shi gwamna da ya aushi mulki a hannunsa dama yana ta korafin cewa a ya wawure wasu kuɗaɗen jihar.
Amma wannan al'amari kana ganin bai da nasaba da raɗa ma hukumar EFCC kuɗaɗen da aka ɓoye da aka yi saboda a baiwa mutum ɗan tukuici haka?
To ƙila zai iya yiwuwa haka, amma kuma majiyar ni dama da ta shaida mun maganar kama shi, ta ce mun yau tun safe hukumar take ta fama ta kama mutane da dama, sun yi alƙawarin cewa zuwa gobe za mu zanta da su kuma za su faɗa, amma dai sun ba da tabbacin cewa yau kan lallai rana ne da aka kama manya-manyan janguya a Najeriya.
To a gaida Sali, har yanzu dai muna Abuja, inda gwamnatin tarayya ta ba da umarnin a ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2016 har zuwa watan Mayun wannan shekarar, don a kammala gina wasu hanyoyi 36 da sauran ayyuka. Madina Dauda, gare ki.
Kasafin na naira trillion 6 da biliyan 77 da miliyan 680 kwatankwacin dalar Amurka biliyan 30 ya zuwa yanzu dai alƙaluma sun ruwaito cewa an aiwatar da kusan rabin kasafin kuɗin. Sanata Ɗanjuma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawan.
A ɓangaren kuɗin albashi gwamnatin tarayya ta yi rawan gani, a ɓangaren kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati nan ma sun yi rawan gani.
Rashin kyawun hanyoyi da ke zama hujjar yajin aikin waɗansu ma'aikatan gwamnati, kamar na ma'aikatan man fetur, na cikin ayyukan da shugaba Buhari ya bada umarnin a yi su a kasafin kuɗin. Sanata Kabiru Gaya shine shugaban kwamitin kula da hanyoyi.
Hanyoyin nan misali ki ɗauka daga Numan zuwa Jalingo, wannan alhamdulillah president ya bada wannan aikin. In ka ɗauka kuma hanyar Gusau zuwa Sokoto, su ma ƙananan gadoji za a sake su, president Buhari ya bada wannan aiki. Haka ka ɗauka daga Burga zuwa Dul zuwa Mumbat zuwa Tandu a ƙasar Bauchi ne wannan, har zuwa Gwaranga, president Buhari ya bada wannan aiki. hakan ka dauka daga Panshin zuwa Gabara zuwa Sarak zuwa Gindiri shi ma a Plateau State president ya bada wannan aiki. Haka in kika tafi Ocean State ma haka akwai ma wata gada har Ilau hanyar Ilori tsakanin Ohon da Moro. Haka ka dauki daga Wudil zuwa Konar Garku Konar Huguma. Hakan ka dauki Share Fatayi a Kwara. Hakan ka dauki can ka dauki kasar Oyo State har zuwa Bandre daga Akpon Aboto Oyo State. Hakan ka dauki daga Kyaran wata hanya kuma Enugu Rabal Tesho Akpasha Umutugu Joma Obijopia Umudu Road in Nwaku West Local Government Enugu State. Kano zuwa Zaria zuwa Kaduna wannan babban aikin da president yake alfari da shi kuma za a gyara mana Aileno ai komai bayan da kada yanzu ba. Saboda haka hanyoyi ne wanda yake 36 ne wanda ana cikin budget president Buhari ya sa su a 2016 amma ba su fito a 2017 ba.
Wannan irin shirye-shirye ne majalisar take yi domin ganin kasafin kuɗin bana bai samu kurakurai irin na bara ba. Senator Yusuf Abubakar Yusuf yana cikin ƴaƴan committee kula da harkar kuɗi a majalisar dattawa.
You know idan mutum ya samu wani experience dole you know in zai sake irin sayarwa ne canje dabara. To yanzu dai an shirya
an dauki lokaci ana zargin ƴan majalisar da mai da hankali ga kawunan su maimakon biyan bukatun talakawa da suka kai ga dora su akan mulki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina, kafin mu ci gaba ga wannan sumun tabin.
Abin da ya kawo wannan rikicin so 15 ana tashin hankali a jihar Kaduna babban tashin hankali cikin shekara 37 shine ba a taba hukunta kowa ba. Masu kashe wani masu ziga wasu su kashe wani
ko annan ma'a naga marasa lafiya guda daya biyu haka wanda suka zo kuma lalle ciwon sankaro ne.
To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji waɗannan rahotannin. Yanzu kan bari mu za ku ɗaga gefe Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau saura kwanaki 12 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram su cika shekaru 3 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe kungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Matakin da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu yake neman ɗauka da nufin ganin an kyautatawa mata a zaman aure yana ci gaba da jan hankalin mata. Bayan sauraron shirye-shiryenmu na baya kan wannan batu, wata mai kula da lamura a garin Bauchi Hajiya Zainab E. Garba ta yi tattaki zuwa ofishin wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad, inda ta yi hannunka mai sanda tare da yin kira da a yi taka tsantsan domin kada allura ta jawo garma.
Da sauran iyayen gida duka haka suka mayar, watakila da ƴancinmu da musulunci ya tanadar mana da an tabbatar da shi. Allah ya biya mai martaba da alkhairi, Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Amma cikin wannan neman mafita akwai wasu maganganu guda biyu da naji in har haka mai martaba ya ce to suna buƙatan waiwaye. Dalilin shi ne, na farko akwai maganar cewa idan namiji ya mari matarsa ta rama, gaskiya akwai matsala a dangane da haka, ba dan komi ba saboda mu mata muna da rauni. In har kullum za a hada mai karfi da mara karfi fada, to fa kullun shi mara karfi shine a ƙasa, mara karfi shine a ƙasa. Saboda haka maimakon a hada mu fada, gara a nema mana mafitan sulhu kamar yadda addini ya nema mana mafita. Saboda a cikin alqur'ani mai girma a suratul nisa aya ta 138 Allah ya ce wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Allah ya ce idan mace ta ji tsoran yadda mijinta ya mata kudundune, ma'ana baya bata haƙinta na wajen kwanciya ko kuma ya juya mata baya gaba daya, babu laifi a gare su mata da mijin su yi kokarin sulhun ta tsakaninsu. Allah ya ƙara da cewa wasulhu khair, sulhun nan shi yafi zama alkhairi har zuwa fadin Allah inda yake cewa wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Allah ce idan kuka kyautata kuma kuka ji tsoron Allah, lallai fa ku sani Allah ya kasance masani game da abin da kuke aikatawa. To kun ga a wannan Allah ya ce ai sulhu, bai ce mu wargaza zaman ba.
Amma Hajja ko kuma malama kenan shi batun hukunta mace wajen mari haka kamar yanda mijin da mari ta wuta kuma kamar yanda shi sarki ce Sulama, shin akwai batun mari ko kuma akwai wani irin hukunci ne kamar yanda ya shafi dangin mari da duka cikin addinin Musulunci?
To alhamdulillah hadisai da yawa sun yi magana akan kar miji ya mari matarsa. Hakika mun yadda da wannan, domin ba ma mari ba, hadisi ya ce kar ma ka zama mai muzanta matarka, irin ka rinka zagin halittarta, Annabi rahama ya hana. Amma kuma kaf cikin hadisai babu hadisin da ya bada shawara wa mace cewa in har mijin ya zuciya ya mare ta tarama. Ba mu samu wannan hadisi ba. In akwai shi to babu mamaki, watakila malamai sa ce ga inda yake. Ni almajira ce, amma ni dai na san a cikin suratul nisa din har wa yau aya ta 35 Allah madaukakin sarki yana cewa wa in khaftum shiqaqa bainihima, idan har kuka ji tsoron bacin dake tsakanin su, ma'ana sabanin dake tsakanin su yayi yawa yayi girma, Allah ce fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ku nemi wakili daga cikin danginsa da wakili daga cikin danginta, in yurida har a nufin su sami maslaha, to a nemo wakilai da za su zo su zauna su daidaita. In kuka nemo waɗanda za su daidaita da nufin a gyara, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah zai daidaita tsakaninsu, inna Allah kana aliman khabira. Allah ya ce lallai shi masani ne kuma mai sanin irin ayyukanku ne ko labarbarinku. Saboda haka kaga anan umarni Allah ya yi da cewa ayi sulhu, a nemo wakilai su zo su yi sulhu da wakilin miji da wakilin mata, ko waliyi ko waliyin miji ko waliyin mata, aka ce su zo su yi sulhu, ba cewa aka yi ta tashi tarama ba. Sannan a cikin alqur'ani mai girma suratul nahl aya ta 136 Allah madaukakin sarki ya ce mana wa in aqabtum, idan har aka muku horo, fa aqibu bimithli ma uqibtum, kurama horon nan gurgudan yanda aka yi muku da shi, wala in sabartu, har dai Allah ya ce ana iya rama daidai abin da aka yi. Amma daga ƙarshe Allah ya ce wala in sabartu, da za ku yi haƙuri, la huwa khairul lisabiri, Allah ya ce haƙurin ya fi zama mai kyau ga masu haƙuri. Kenan kaga Allah da kansa ba shi san ramuwa, shi yasa ya ce a yi haƙuri.
Malama Zainab,
na'am,
zamantakewanmu za ka yi wani lokaci irin karin magana na ce har ce da haƙuri ma sukan saba, zo mu zauna zo mu saba ne, to da dai sauraron su, shin menene kike gani a matsayin ki na malama wanda ki na san tikila kin nazarci halayyar mutane, me ke kawo wannan yanayi har namiji zai daga hannu ya mari mata?
To alhamdulillahi ba malama ba almajira, dan ni mai neman ilimi ce har yanzu. Gaskiya abin da yake jawo irin waɗannan babu wanda ya isa ya bada amsa, saboda individual differences. Allah ya halicce mu daban-daban, akwai mai hankali, akwai mai lura, akwai masani, akwai jahili, akwai wanda Allah ya halicce shi ne mai fushi. Kai da shi a matsayinka na dan uwansa na mijima, idan abu kankani ya zo sai ya tunzura. To Abdul Wahab, in har za a ce mana in an mare mu marama, menene amfanin hukuma ne? A zato na an yi hukuma ne dan daukan wa mara karfi haƙinsa,
kina jin,
dan karba wa mara karfi haƙinsa.
Mata idan ta kai mijinta wajen hukuma, kina jin abun ba zai gada rinca biyawa ba?
Ba a kafa hukuma ba sai dan samo maslahar rayuwa. Hukuma da za a je gabanta mai hankali ce, saboda ma yadda da hankalin yasa aka kafa su zama wakilan jama'a. Dan haka in an san cewa za a je a yi masa abin da zai da ya zama sabani tsakaninsa da iyalin, kaga ba za a yi, tunda an je ne dan samo mafita. ba kuma za a nemi a rusa al'amarin ba. Dole hukuma za ta nemo mafita ne yadda za a koma a zauna daidai. Misali matarka ta kai karanka ta ce ba za ta zauna da kai ba saboda kana mata kaza tana mata kaza. Alƙali yakan ce aje a zauna a sasanta a yi biku in abu ya gagara ne a dawo. Wanda kuma fatan shi ne in an je a sami daidaito a tsakani. Shi yasa Allah da kansa ya ce a nemo wakilai waɗanda za su daidaita al'amari. To in an je gaban hukuma, ai zuwa gaban hukuma Abdulwahab ya fi sauki akan a ce ta ɗaga hannu ta mare shi. Yanzu ga ƙaramin misali, kai ne da ƴaƴanka guda biyu da wa da ƙani sai ka zo ka samu suna faɗa. Sai ka tarar da wani ya mari ƙani. A matsayinka na shugaba a kansu, uba a gare su, mai hankali da kaɗara su hankali, sai ka ce wa ƙaramin tashi ka rama marinka. Ko a al'adance ya yi daidai? Bare matar da take ƙarƙashin namiji wanda girman haƙƙin namiji yake kanta sai a wayi gari kuma mijin ya iya marinta ta rama? Ai kuma aure bai zama zaman lafiya ba, ya zama yaƙi.
Ashe da kin gane da kin je kin zauna a ciki yanki. Ashe ashe da kin gane da kin je
anan ka suna mun yi recording din case na fiya dai sun fi 100 ko 111 ne muka yi recording wadansu in kaji kaman ka ai kwalla. Akwai wani mutum wanda ya auri wata mata, matan nan ta zo gidan shi da yar wata 7 suna kwance cikin dare, uwar tana bacci bata san abin da yake faruwa ba. Ashe shi wannan mutumin ya tashi ya dauki yarinyar nan mai wata 7 da yarinyar ta yi ihu, uwar ta tashi sai gaji ne kaca-kaca duk kayanta, shi kayan shi wannan mutumin yanzu haka yana hannu muna nan muna bincike. Akwai ɗaya kuma mai ban mamaki wanda muka yi rekodin a batsari.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin wannan abin mamaki. Yanzu a madadin Zainab A. Garba da wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya mana hira da ita, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.
To madalla, yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Aiwa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
An sauke babban jami'in daidaita al'amura na fadar White House Steve Bannon daga kan mukaminsa na mamba a kwamitin tsaron ƙasa a cikin watan kaɗe da rairaya da aka gudanar, wanda ya mayar da babban daraktan tattara bayanan sirri da shugaban haɗin gwiwa na kwamitin tsaro cikin kwamitin. An dai buga wannan sanarwar cejiya Laraba a cikin sanarwar tsaro na shugaban ƙasa da ake rubuta bayanai kullum na harkokin tsaron gwamnatin Amurka. Da yammacin jiya Laraba, jaridar New York Times ta ruwaito cewa Bannon ya ce bai yarda da wannan mataki ba, kuma har ya yi barazanar ficewa daga gwamnatin idan abin ya ci gaba da haka. In ji wani jami'in fadar White House wanda bai yarda ambaci sunansa ba, amma shi ko Barian Kotulis, wani jami'i a cibiyar ci gaban Amurka, ya ce sai ka rasa gane ainihin shin me suke yi ne a fadar White House. Ya ce ba shakka tawagar gwamnatin Donald Trump ta tafka kuskure tun makonnin farko da ta kama ragaman mulki. Kotulis dai yana cikin kwamitin tsaro a zamanin mulkin shugaba Bill Clinton, kuma na waɗannan kalaman ne sa'in da yake zantawa da wannan gidan rediyon. A cikin watan Janairu daidai shugaba Donald Trump ya baiwa Bannon damar shiga cikin taron watan kwamitin tsaro domin riƙa tattaunawa da shi a kan harkokin tsaro. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta jingine barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna tsallaka bakin iyakan Amurka da Mexico domin shigowa cikin Amurka. Jeni, ministan harkokin cikin gida John Kelly ya shaidawa majalisar dattijai cewa uwa da ƴaƴanta ba za a raba su ba sai idan ya zame dole a yi hakan.
To jama'a, ƙarshen abinda za mu kawo muku kenan, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Aiwa da ya tani da Solomon Abu da ya haɗa mana sautin da Mr. Jimmy Cook da ya mana aikin injiniya, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.